A binciken da na gudanar na fahimci cewar wannan yanayin da kasar ta shiga ya janyo mata faduwar darajar naira, a yayin da gefe guda kuma ya daga darajar dala, wanda shine kudin da ake amfani da shi domin shigowa da kayayyakin cikin kasar. Dr. Idris Ishaku Abdullahi Dan Wanka, malami a fannin tattalin arziki a jami'ar Abubakar Tafawa a Kwalewa dake Bauchi, ya tsokaci kan batun.
In ka duba Najeriya, to kasa ce wadda ta dogara kwacco kam a wajen sha'anin kayan masarufi ko abubuwan da muke amfani da su, muka dogara kwacco kan ga kasashen waje. To kaga yanayin faduwar farashin darajar naira a Najeriya ta hawar farashin kayayyaki yana da nasaba da wannan shigo da kayayyaki da muke yi kusan duk abin da muke bukata da shi daga kasashen waje. Bangaren tattalin arziki akan cewa yanayin halin da muka samu kanmu a ciki a Najeriya ana ce masa imported inflation, wato inflation wanda ya faru sanadiyar kaya da aka shigo da shi daga kasar da ta ke da matsalar harhawa farashin ka. Purchasing power din naira kullum faduwa yake. Abinda da ka iya saya a shekaran jiya da naira 5 yau ko gobe ba za ka iya saya ba. Kuma kaga duk harka da ake yi ta international trade, wato kasuwanci tsakanin kasa da kasa, ai ana amfani da internationally recognized hard currency ne, irin su dala, irin su pound sterling da sauransu, ko ba ga ba amfani da naira. To shi yasa kaga kaya a Najeriya suna ta hawhawa.
To a matsayin ku na masu sanin tattalin, ta shawara zaka bayar?
Eto, hanya da gwamnati za ta bi mun ga alama ta fara bi. Kaga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, gwamnati ta inganta wannan harha na shigo da wanda ba su zama wajibi ba, dole sai an shigo da su, ba a daina shigo da su. Kuma cikin ƙasa a samar da ingantaccen hanyar noma da mutane za a shiga noman nan a yi shi ya zama mai riba, kamar yadda muka fara ganin alama.
Ana su tsokacin Comrade Abdullahi Yalwa, malami a kwalejin kimiyya ta Tata da Ali da ke Bauchi, ya ce halin da ake ciki dole ne a san cewar akwai barazana a fannin tattalin arzikin ƙasa.
A matsayinmu na ƙasa, yana da kyau mu fahimci cewa akwai barazana na tattalin arziki da dama da suke damunmu, sakamakon mun kasance ƙasa da muke wato amfani da kusan ababen da mu ba mu sarrafa su. Kuma a kasuwar duniya, har da cewa dala ba ita ce kuɗi da tafi kowace kuɗi daraja ba yanzu a duniya, amma ta kasance ita ne kuɗi da aka fi amfani da ita a tsakanin cinikayya na ƙasa da ƙasa. Sakamakon haka muna ɗiban kuɗi da yawa mu je mu sayo ababe kaɗan da wannan daloli, dole ya karya darajar kuɗinmu. Na biyu, shugabanninmu wanda suke satan kuɗin ƙasa in sukan juya shi ne su zama da shi dala su ɓoye a gidajensu. An ɗibi wannan daloli da ya kamata a ce ana harka na kasuwanci da mu'amala, an ɓoye su a cikin salga da sauran wurare wanda a gonaki da dama mun gani. To wannan yana daga cikin abin da yake kawo nakasu wa shi naira. Kaga yunwa ya shigo, kuma inda yunwa ya shigo akan samu gushewar hankali, domin shi wanda baya bai koshi ba, wato wanda yake da yunwa baya da nutsuwa da shi da mahaukaci abu ɗaya ne, don za a samu yawaitan tashin-tashina, yawaitan fadace-fadace da sace-sace da kashe-kashe da sauran munanan ayyuka wanda jama'a za su fada cikin yansa domin su samu yanda za su numfasa.
To yanzu ganin dai cewa muna shekara ta 2017, kuma wani shawara za ka bayar a dangane da wannan al'amari?
Game da shawari da zan bayar, musamman ababen da ya zama na inganta noma, musamman noman rani, muna da ababen da aka shigar da jimawa ko aka tsatsara wanda ba amfani da su yanda suka kamata. Akwai Upper Benue, akwai Hadeja, wato jama'a River Basin, akwai Lake Chad. Waɗannan wasu wurare ne waɗanda za su iya samar da hasken wutar lantarki, misali za su iya samar da noman rani, domin ɗan Najeriya yanzu mafi akasari babban matsalarsa abinda zai ci ne. Da jama'a kuma kowa ya tashi ya tsaya, kar mu zama cima zaune, kar mu zama mun naɗa hannayenmu muna so komai da komai gwamnati ta mana.
Lokaci kenan daga bakunan masharhanta dangane da hauhawar farashi da kuma faduwar darajar kuɗin Najeriya. Abdulwahab Muhammad, Mura Amurka, daga Bauchi a Najeriya.